الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani ne ku mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 23 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi sukan iya gabata na'am
ana
yi a tabi kamun jami'a kuma mutum isa yana makarantar tatuwa kuma yana shi sauki na ukulele yana ibi jami'a wai kafin ka isa masallacin Juma'a amma sauti yana kawo maka kana iya bin baya halatta gare dole sai ka je ka sadu da sahun da ya fito daga cikin masallaci in masallaci ya cika an yi sahu a waje sannan zaka je ka sadu da wannan sahu zaka iya bin jami'i amma ta hanyar sauti kana nesa da masallaci baya halatta dan dukkan wata sallah da za a yi ta hanyar sauti ba tare da ganin liman ko mamun da yake koyi da shi a magana mafi inganci sallah ce ba tacciya na'am
don mutum ne ta kai ka ce akwai ka ce babu ko ka ce mai sauki shi ya matsayin shekiru na
hukun wani misali mutum ne tambaye ka canji ka ce masa babu ko ka ce masa wai da sauki ka ce masa da saukin ya fi dama a kan ka ce babu babun kuma tana iya daukan cewa babu canjin da zaka iya bashi ba kwata-kwata bane babu canji a wajenka an gane ko so da yawa mutum zai zo wajenka yana bukatar kudi wannan ina bukatar kaza sai ka ce masa babu kudi a wajena me kake nihi da babu kudi a wajena babu kudin da zan iya dauka in baka kenan babu canjin da zan iya dauka in baka ba kana nihin babu kudi kwata-kwata ko kuma babu canji kwata-kwata yakan iya daukan ma'anar haka in kana nihin canjin da kake da kai ma iya bukatar ka ne ba za ka iya badawa ba to dan ka ce masa babu ba za a ce maka kai masa gariya ana babu canjin da za ka iya dauka ka bashi ko kuma da sauki kenan wannan ya fi dama kenan zai iya fahimtar cewa ba canjin bane ba babu kenan kasancewar kai ma kana da bukata na'am wai hukuncin bawali a tsaye bawali a tsaye halak ne an gane ko matsayinsa halak ne domin akwai hadisi sahihi sahabin da ke cewa in taha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila subadati qaumin fa bala qa'ima yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa jibjin wasu jama'a lafazin subada wato shine shara takaitacciya wanda larabawa suke a wannan lokaci kamar a kofar gidanka sai ka kebance wani wuri duk wata shara idan aka sharo daga cikin gida nan za a kawo a zubar da ita kafin a kwashe a yi gaba to wasu jama'a ne a unguwarsu suna da jibjinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan jibji manzo Allah sai ya yi bawali a tsaye don haka wannan hadisi abin da yake tabbatarwa halaccin yin bawali a tsaye musamman in mahallin ya kasance mahalli ne wanda yake na kazanta domin kana tsugunnawa tufafinka zai iya kwasar najasa. Don haka hadisin Aisha Allah ya karrama ta yadda da take cewa duk wanda ya ba ku labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bawli a tsaye kar ku gaskata shi. Aisha take cewa manzon Allah baya bawli sai a tsugunne. Wannan iya abin da yake sanin ta ne ta faɗa, an gane ku? Malamai suke cewa alimta shay'an wa ghabat an karashiya, ka sani wani abu, wasu abubuwa sun fake gare ka baka san su ba. Don haka kunnan hadisin Aisha bai ci karo da wancan hadisi ba, wannan iya abin da ta sani ne ta bada labari, can kuma wancan sahabi abin da idan shi ne ya gwada masa. Don haka kenan ya halatta mutum ya yi bawali a tsaye. To illa kasancewar a nan abin da muke so mu kalla, kar ka fahimci cewa fa yin bawali a tsaye sunna ne. In ka fahimci, jama'a za su kyamace ka, kasancewar al'adar ku mutane suna kyamar mutumin da ya yi bawali a tsaye, za su dauki cewa ba kowa yake bawali a tsaye sai mara mutunci. To abin da ya kamata ka kauce ma wannan al'amari, don duk wani abu wanda ake kiran shi khawarimul muru'a, wanda zai zubar da mutuncinka a cikin jama'ar ku, to ya kamata musulmi ya kauce ma wannan abu, tare da cewa kuma halak ne. Na'am.
Kira alwar shi har ga malam da zo kuma sunni masu suna annabawa. Sai ce alaihi salam, kamar azo surat Dawud da ce alaihi salam, kuma azo Maryam ce alaihi salam.
Na'am.
Wannan fadar ta inda
wai kamar in an kama sunan wani ba annabi a ce alaihi salam, ya dace kwarai da gaske. Ubangiji ta'ala ai shi yayi salati akan salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala ibrahim, salamun ala ilyasin, salamun ala musa wa harun. To dan haka in aka kama sunan annabi daga cikin annabawan Allah, abun da ya dace mu ce alaihi salam. Kuma in mun hada masa ma da salati ba laifi, in muka ce wannan alaihi salatu wassalam ba laifi, saboda annabawa gaba ɗaya Allah ya kyautata yabo akan su. Salatin Allah ku yabo ne. In muka ce alaihi salatu wassalam, addu'a muke musu Allah ya ƙara yabo akan su, kuma ya ƙara jaddada amincin sa akan su.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Akwai wani da ya faɗi cewa ba ni ba ne, to amma shi Allah yana da tsayirin wannan, zai ga yana da walwala da mutane a tsakanin kuma yana ce musu.
Na'am.
Yana wata al'ada da wani kuma ba kai ba haka. Sai mutu a wannan matsayi, sai wani tsohon ya ce mu wani irin wannan kahirai sun mutu, wannan masu wannan akira ta su ne.
Na'am.
Wani yin haka sa shi wuta, da zai rikini da zai mutu ba.
Washin haka ne duk kafirin da ya kyautata mu'amala tsakaninsa da jama'a a rayuwarsa ta duniya, kamar taimako da kyauta da iya zama da jama'a, wai in ya mutu in an shigar da shi wuta ba zai ji zafin wutar a sanadiyar kyautata ma jama'a da ya a rayuwarsa ta duniya. Shin haka ne? Ba haka bane ba. Bada ma duk wanda ya kafirce ma Allah ya fi kowa tsananin jin zafin wuta, kuma maganar a sauƙaƙa masa azabar wuta daidai da kyautawar ido ma bata mata su ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kulla kafur. Ubangiji ta'ala yace wallazina kafaru, duk waɗanda suka kafirce mu suka mutu akan kafirci, lahum naru jahannam. Ubangiji ta'ala yace in kiyama ta yi na gare su wutar jahannama, ba su da wata makoma face ita. La yuqda alaihim fayamutu, Ubangiji ta'ala yace ba a hukunta musu mutuwa balantana su mutu. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, Ubangiji ta'ala yace kuma ba a sauƙaƙa musu game da azabar ta daidai da kyautawar ido. Ubangiji ta'ala sai yace kadhalika najzi kulla kafur, haka muke sakauta ma dukkan wani kafiri. An gane kaga, dukkan wani kafiri babu bambanci tsakanin wanda ya kyautata a rayuwarsa ta duniya da wanda bai kyautata ba. Sharadin mutum ya tsira dangane da azabar wuta, in ma tsira ta dindindin ko kuma tsira wanda take gaba ɗaya, shine mutum ya mutu akan imani. Amma duk wanda ya mutu halin yana kafiri, makomarsa ita ce wuta. Don haka duk kyautatawar da ya yi a rayuwarsa ta duniya taimaka ma jama'a da kyautata zama da su da wasu abubuwa na sadar da zumunta da yake yi tsakanin shi da ƴan uwan shi a rayuwarsa ta duniya bakin iya sakamakon shi bakin duniya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk kafiri da ya aikata aiki mai kyau manzon Allah ya ce tun a duniya Ubangiji ta'ala yake sakauta masa kyautatawarsa mumini shi yake cin riba biyu a nan duniya Allah ya sakauta masa akan kyautatawar shi kuma kafin babban sakamako da zai tarar da shi a gobe kiyama ita ce aljanna don haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wani mutum wanda yake sananne shahararre game da taimaka ma jama'a shine Abdullahi ibn Judu'an ya kasance mutum ne mai karamci a jahiliya wanda suna sanya misali da shi a wajen karamci da taimaka ma jama'a Aisha sai take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi wai shin duk abin da yayi na kyautatawa zai amfane shi a gobe kiyama manzon Allah ya ce la domin da dai rana bai taba cewa ba ya Allah ka gafarta mun kurakurai na a ranar sakamako ma'ana a takeice domin ba mu'mini bane ba don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa mana duk wani kafiri a duniya ake biyan shi kamar yadda yake cewa wallazina kafaru yake cewa wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqiatin yahsabuhu dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وبنجي تعالى كتشوا والذين كفروا waɗanda suka kafirce mana suka mutu akan kafirci a amaluhum kasarabin biqi'a ubangiji ta'ala yace ayyukansu da suka aikata na ƙurai kamar kawalwini yace a kasar haku ma'ana wanda muke ce masa taukin aljannu wanda a zamanin rani mutum idan yana tafiya akan kwalta zai hango wani tauki gaban sa ko mutumin da yake tafiya a cikin sahara zai hango wani tauki gaban sa shine ubangiji ta'ala yace a amaluhum ayyukansu na ƙurai kasarabin ubangiji ta'ala yace kamar kawalwini yace biqiati wato a kasar haku ya hasabuhu dhama'anu ma'a wanda mai tsananin kishirwa yake zaton cewa ruwa ne ya isa ya sha hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a lokacin da ya iso wurin wannan tauki ubangiji ta'ala yace ba zai samu sa ba wani abu wanda yake zato sai ya iske kawai hakuri wa wajadallahu indahu fa wafahu hisaba tuntuni ya samu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika masa sakamakonsa na kyawawan ayyukansa tun a nan duniya an gane ko kenan duk abinda kafiri yayi na kyautatawa Ubangiji ta'ala yana sakauta masa da kyautatawa a nan rayuwa ta duniya domin ya haramta ma kansa zalunci don haka ya haramta zalunci tsakankanin aikin kafiri in mai kyau ne Allah ba zai tozartar ba tun a duniya Allah zai biya shi amma mumini shine za a fara sakauta masa tun daga duniya kafin makoma lahira don haka maganar cewa kyautatawar da yayi in an saka shi wuta ba zai ji zafin ta ba wannan magana ce wadda ba ta da tushe kwarai na'am
wannan wanda ya kudurce azince shi kamar karanta salatin farati wani adadi ya yi karanta al-Qur'ani ya iya mu'amala da shi
to wake kama mutum da laifin abin da yake cikin zuciya duk abin da zuciyarka ta kudirce na mummunan aiki matukar baka fada ba ko ka aikata Allah bai ya kama ka da laifi to kuma ai maganar ka ce ya kudirce a zuciyar shi kenan mutumin da yake kaza shine zaka yi tambaya akan shi ba maganar sanin abin da yake cikin zuciya sai Allah kwarai innahu alimun bi zati sudur duk abinda mutum ya fada ko ya aikata in dai mummunan aiki ne to shine Allah yake kama shi amma duk abinda zuciya za ta saka ta kudirce na mummunan aiki to Ubangiji ta'ala bai ya kama bawa matukar bai fada ba ko bai aikata ba an gane ko matukar bai fada ba ko aikata ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa Ubangiji ta'ala ya ma al'umma ta rungumin abinda zukatansu wato ta zantar da su matukar ba su fada ba ko aikata ba. Na'am.
Ana kama sa zalu su kuma sunan da ake sa wani sheikhul Islam kuma da sunan su. Kamar ya ne ba.
Wai irin sunaye kamar Saifuddin, Saiful Islam, irin su Shamsuddin, irin su Kabaruddin, irin su Nuruddin, irin su Diyauddin, irin su Badruddin. Waɗannan sunaye ba sa dacewa domin akwai nau'i na tsarkake kai a ciki, na tazkiya, ziga kai da wasa kai. Don haka duk sunan da yake da ya kunshi abin da yake wasa kai da tsarkake kai cewa kai na ƙwarai ne, to waɗannan sunaye ba sa dacewa haramun ne. Domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza wasu sunaye kamar irin su Barra, Barratu, manzo Allah ya canza mata suna saboda suna ne wanda yake akwai wanke kai a cikinsa. Idan aka ce Barra fa abinda ake nihi mai matukar biyayya ga Ubangijinta, an gane ko? To dan haka kasancewar al-Imamu Nawawi laqabin sa me yake ce masa? Sharafuddin, Sharafuddin An-Nawawi. Amma babu abinda al-Imamu Nawawi ya fi kyama sama da wannan laqabi, saboda me yasa? Nau'in suna ne wanda yake akwai tazkiya. To lokacin su lokaci ne ya shahara, duk mafi yawan malaman zamanin wannan kowa yana da wannan laqabi. Irin su Sheikhul Islam ana kiran shi Taqiyuddin, Ibn Taymiyyah Taqiyuddin ake kiran sa. Irin su al-Imam Suyuti Jalaluddin, irin su al-Imam Zahabi shine Shamsuddin. To da irin su wannan shi ya wannan Hafiz Ibn Hajar shi menene da wannan kinsa? Yawa duka irin zamanin wannan zamani da suka keto a kansa, to mafi yawan malaman kowa yana da wannan laqabi. To dan haka kasancewar shi irin wannan bai dace ba. Kuma in ka waiwaya su ho ba suna ba ainihin sunansu bane ba, laqabi ne ake musu da wannan, kowanne yana da suna. Idan ka dauki al-Imam Nawawi ana ce masa Sharafuddin, amma menene sunan shi? Zakariya. Idan ka dauki Ibn Taymiyyah da ake ce masa Taqiyuddin, sunansa shine wato Ahmad. Haka idan ka dauki Ibn al-Qayyim ana ce masa Shamsuddin. Haka al-Imam Zahabi ana ce masa Shamsuddin. To dan haka kasancewar sanya irin waɗannan sunaye ba sa dacewa. Ba sa dacewa mutum ya zabi suna wanda babu tazkiya a cikin shi. Duk sunan da ke akwai tazkiya irin su Saifuddin, Saiful Islam, Husamuddin, waɗannan duka ba sa dacewa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin Kitabul Muhsar, wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na bakwai ne ko na shida, na takwas ne ko? Yawa ƙarshen babi na takwas, farkon babi na takwas ke ne za mu tashi. Yawa kenan mun tsaya ƙarshen babi na bakwai, kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na takwas. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب النسك شاه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح وابن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن جبر أنه قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. فأمره أن يهلك وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يهلون بها وهم على طمأ أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاه أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسكن على وجهه مثله واتو مالن الله يجي كانسا كي تشيوا wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa annusufu abinda Ubangiji ta'ala yake nihi da annusuk a wannan aya da yace faman tamatta bil umrati ila al hajji wannan faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk shine malam yace annusuku sha wato abinda ake nihi da annusuk wato shine kenan mutun ya samu ragoyenka an gane ko wanda bayani ya gabata lafazin annusuk ma'anarsa anan shine azzabiha abinda za a yanka dan haka kenan karanci shine mutun ya yanka wato shine rago amma kar ka fahimci cewa ya takaita ga rago baya halatta mutun ya yanka sa ko ragumi wannan kenan kasa da abinda ake da bukatar mutun ya yanka in har wannan uzuri ya gitta masa shine anan wato Ka'ab ibn Ujra Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ahu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi wannan ko kamar yanda ya gabata a wacin riwaya anan Hudaybiya wato Ka'ab ibn Ujra yazo ya hura wuta ya dora tukunya yana gindin murhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi yasbudu ala wajhihi alqaml wato kulkwata sai zubowa take wato akan fuskar sa fa qala sai manzo Allah yace da shi ayuzika hawa muk wato shin kwarinka na cutar da kai nan tambaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa dan haka ya tabbatar da kenan halin da shi Ka'ab yake ciki a takeice shi dai yaga kulkwata tana zubowa a fuskar sa kenan har ta yi yawa a cikin gashi ya kai tana zubowa akan fuska to sai manzo Allah yake tambayar shi shin wannan kulkwata tana cutar da kai qala na'am Ka'ab yace kwarai da gaske fa amarahu an yahlika wa huwa bil hudaybiyya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarce shi cewa ya aske kansa kuma a wannan lokaci yana Hudaybiyya don haka wannan riwaya ita ta tabbatar mana mahallin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Ka'ab ibn Ujra wannan tambaya a lokacin nan suna Hudaybiyya an gane ko manzo Allah ya tambaye shi shin wannan kwari na cutar da kai yace kwarai walam yatabayyan lahum annahum yahilluna biha a wannan lokaci ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan tambaya da ya bashi amsa manzo Allah ya ce masa ya aske kansa lamarin bai bayyana gare su cewa za su kunce harami a nan Hudaybiyya kafin ma a zo sasantawa tsakanin wato kafiran Makka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ba za su shiga Makka dole a koma sai dai shekara ta bari to kafin wannan al'amari ya bayyana cewa za su kunce harami a nan Hudaybiyya manzo Allah da ya masa tambaya ya bashi amsa manzo Allah ya ce masa ma zai aske kansa wa hum ala qama'in an yadkhulu makka a lokacin nan kuma suna kan kwadai da tsammanin cewa su shiga birnin Makka an gane ku suna kwadan za su shiga Makka kenan a cikin sulhun da za a yi za a sasanta su shiga birnin Makka domin su je su yi umra a wannan lokaci to kafin haka ne ma me yasa anan saboda wasu malamai suna kafa hujjar cewa wannan bayan kasancewar wato wai an yi sulhul Hudaybiyya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya aske kansa kaga in bayan sulhul Hudaybiyya ne to babu wata fa'ida akan wannan to a dan haka kenan wannan gaba yace walam yatabayyan lahum annahum yahilluna biha wato al'amarin bai bayyana gare su cewa za su kunce harami a nan Hudaybiyya don haka wa hum ala qama'in suna kan kwadai da tsammanin an yadkhulu makka da za su shiga birnin makka suna kwadan su shiga birnin makka amma kafin haka ne manzo Allah ya ce masa ya aske kansa fa anzalallahu alfidya Ubangiji Ta'ala sai ya saukar da ayar da take bayani dangane da fansa ta duk mutumin da ya aske kansa alhali yana dauke da harami haji ko umra domin wato wata rashin lafiya kenan tunda mai Allah ya ce faman kana minkum marida duk wanda ya kasance daga cikin ku bashi da lafiya ya kasance kenan akwai kuraje a kansa ko kuma ciwon kai ya dame shi an gane ku sai ya aske kansa saboda wannan ciwon kai ko ya ji dama-dama ko saboda waɗannan kuraje sun kame ko wani rauni ne yayi aka aske kan domin raunin yayi gogawar bushewa ya kame aubihi azan ubangiji ta'ala yace ko akwai wata cutarwa tare da shi kamar kwalkwata kenan ya aske kansa saboda wannan kwalkwata ubangiji ta'ala yace fa fidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk na kan shi wato fansa shine min siyamin imma azmi aw sadaqatin ko kuma ciyar da miskinai aw nusuk wato ko kuma yanka wani abin yanka to shine anan sai yace fa anzalallahu alfidya ubangiji ta'ala sai ya saukar da ayar da ke bayani game da fansar mutumin da ya aske kansa lokacin da yake dauke da harami haji ko umra fa amara ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yudima farqan baina sitta wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce shi wato ya ciyar da fangali guda na abinci tsakanin miskinai guda shida lafazin farq kamar yanda bayani ya gabata wani ma'auni ne nasu a wannan lokaci iya abin da yake dauka shine sa'i uku wanda bayani ya gabata duk sa'i daya dine da tiya ta mu take wanda ake awo kenan wannan ma'auni gwalgwadansa shine tiya uku manzo Allah yace ya ciyar da wannan ma'auni shine ake kiransa fangali kenan ya ciyar da shi tsakanin wato miskinai guda shida to tunda sa'i uku ne kowanne sa'i iya abin da yake adadin sa mudu hudu kenan kun hudu so uku shine 12 tunda miskini shida za a ciyar kenan kowanne miskini za a bashi mudu biyu an gane ko shine abin da can ya gabata kenan da ubangiji ta'ala yace aw sadaqatin kenan abin da ake nihi da sadaka shine ciyar da miskinai guda shida kowanne miskini a bashi mudu biyu sai yace aw yuhudiya shatar wato ko kuma ya bada hadaya wato shine tumkiya kenan ya bada tumkiya a matsayin hadaya idan aka ce sha galibi muna fassara shi da tumkiya amma shi ko ismul jins ne shi lafazin sha ya hada tumkiya da akuya abinda ake nihi anan kenan in ma ka bada rago ko ka bada tumkiya ko ka bada dan akuya ko ka bada wato akuya amma iya abinda muke so mu sani kowanne dai akwai ka'idar da shari'a ta yanke na shekaru an gane ko kamar yanda shi rago iya abinda aka fi so a bada shine wanda ya cika shekara amma in ba a samu wanda ya cika shekara dan wata 6 ana iya bada shi a hadaya ko layya amma ita akuya ko dan akuya baya halatta a bada shi a matsayin hadaya ko layya dole sai ya cika shekara ya dora ko da kwana 1 to shine anan yace aw yuhudiya shatan ko ya bada rago kenan a matsayin hadaya aw ya suma salafata ayyam ko kuma ya ayi azumi kwana 3 wannan kamar yanda bayani ya gabata zabi ne ubangiji subhanahu wataala ya bada kamar yanda abdullahi dan abbas yake cewa duk inda ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin aw a cikin abubuwa na kafara a cikin alqur'ani yace to zabi ne ubangiji subhanahu wataala yake ba bayin sa sai ka tsaya kai nazari wanda yafi maka sauki wato ka dauka ka aikata in ma ciyar da miskini 6 ko azumi 3 ko kuma yanka rago wanda da yafi maka sauki shi zaka yi to dan haka wannan kenan kamar karin bayani ne kamar yanda malam ya cincira hadisin kowace gaba yake dauka wato sai yayi tarjuma ta musamman wanda a farko aya ita ce kanta malam ya kawo ta sannan kuma ya shigo da hadisin na Ka'ab ibn Ujra to dan haka ya bu baya ya bayyana mana me ake nihi da wato siyam kin yayi babi na musamman azumi uku ne kenan za a yi sannan ya biyo yayi babin da ke bayani game da sadaka kin me ake nihi shine ciyar da miskini 6 sannan kuma anan yayi babin abinda ake nihi da annusuk yace shine sha wato shine yankaramu dan haka hadisi na biyu shine hadisin Abdurrahman ibn Abi Layla daga Ka'ab ibn Ujra ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansa a wannan lokaci kwalkwata tana sarewa akan fuskarsa. Manzon Allah ya tambaye shi shin tana cutar da kai, yace kware. Manzon Allah yace aske kanka. Sannan manzon Allah yace masa in ma ka yanka rago ko kuma kai azumi uku ko ka ciyar da miskini shida kamar yanda ya gabata a wancan hadisi. To dan haka kenan wannan na nuna mana kenan duk wanda yayi ga irin sakamakon da Ubangiji subhanahu wata'ala ya dora masa, kuma wannan zabi ne aka bashi. Kenan anan wanda uzurin nan ya gitta masa shi kadai ne ya halatta ya aske kansa. Kamar yanda ya gabata yana daga cikin mahzuratul ihram, baya halatta mutumin da ya dau harami da haji ko umra ya gusar da wani gashi na jikinsa. Idan ya gusar da shi da ganganci ko akan kuskure, an gane ko? In ya gusar da shi akan ganganci kenan iya abin da yake kansa shine wannan fidiya. Dole sai ya bada wannan fidiya. In dai da gangan mutum ya aske ko kuma mutumin da wannan uzuri ya gitta masa ya aske gashin sa, to dole sai ya bada wannan fidiya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci wannan sahabi. Babu qaulillahi ta'ala fala rafath. Qala haddathana Salman ibn Sulaiman ibn Harb. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي عن منصور هو ابن المؤتمر عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala rafas. Lafazin fala rafas jumla ce khabariya, amma ma'anarta shi ne insha'iyya, ai fala tarfasu. Babin da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala game da duk mutumin da ya dau harami da haji ko umra cewa fala rafasa. Ba maganar wato wata mummunar fada ko wani mummunan aiki game da shi. Duk wani abu wanda yake na bakaken maganganu da zagi da maganganu waɗanda suke na baza da duk wasu ayyuka waɗanda suke miyagun ayyuka, to baya halatta mutumin da ya dau harami da haji ko umra ya shagala da wannan. Don haka shi lafazin arrafas asalinsa a kalima ta Larabci shine alqaulul kabir, fada wadda take mai muni. To amma Ubangiji ta'ala sai ya aro wannan kalima yayi amfani da ita akan wato shine saduwa da iyali, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Arrafas abinda ake nihi anan shine al-shima, kusantar iyali. To dan haka duk wanda ya dau harami da haji ko umra ba maganar ya kusanci iyalinsa, ba maganar wata bakar magana, ba maganar zagi, ba maganar wasu kalimomi waɗanda suke na baza. Don haka shi ne ya ce fala rafasa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Shi ne anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man hajja hadhal baita, wato duk wanda ya ziyarci wannan daki kenan yaje yayi hajji, falam yarfus, manzon Allah yace ya gama hajjin sa bai yi wata mummunar magana, wato bai yi wani mummunan aiki, walam yafsu, bai yi rashin da'a ga Ubangijinsa subhanahu wataala, raja aka yomi waladatu, zai gama hajji ya dawo zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Raja'a ka yomi waladatu ummu, ma'ana zai gama hajji ya koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Don haka wannan sharadi ne kenan, sai mutumin da ya nisanci waɗannan abubuwa biyu zai samu irin wannan sakamako. Lafazin raja'a ka yomi waladatu ummu, ma'ana Ubangiji ta'ala zai wanke shi game da dukkan wani dattin zunubi, zai zamanto kamar shi da ɗan da aka haife shi a wannan yini kamar dai suke. Don haka a cikin riwaya ta Imam Tirmidhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa gufira lahu ma taqaddama min zambi, za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubin sa. to dan haka kenan waɗannan abubuwa biyu sune sharadi, in an nisance su ne za a samu wannan sakamako. Don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake jama'a ne wanda Allah ya shirya su akan kwadan dukkan wani aiki na alkhairi, idan suka dau harami da haji ko umra ka ce kurame ne, domin ba abin da yake fita daga bakin su sai ambaton Allah subhanahu wataala. In ka ji kalima to sai in ya kasance ban makawa. Don haka magana ma na su tsaya su bata lokacin su akan hirama wadda ta halatta bata taso ba, banda ambaton Allah babu abin da suka saka ba. To don haka ake bukatar duk mutumin da ya shiga cikin harami haji ko umra, to abin da ake bukata ya kame harshensa, duk kalimar da zai furta to ya tsaya ya auna wannan kalima, ya tsaya ya auna ta, domin kasancewar duk mutumin da ya kiyaye waɗannan abubuwa biyu to hajjinsa za ta zame masa kankarar zunubi, dukkan zunubin da ya gabace shi. Shine anan yace raja'a ka yaumi waladatu ummu, babu qaulillahi azza wa jalla ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wala fusuka, ma'ana kar ku yi rashin da'a, wala jidala kuma kar ku yi jayayya da gardama fil hajji, lokacin da kuke dauke da harami na yin hajji. An gane ko? Ba maganar fasikanci. In aka ce al fusuk wato shine kenan rashin da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wasu ayyuka na saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala to mutum ya yi kokari ya kauce musu. Sannan kuma ba maganar jayayya, ka tsaya ka yi ta jidali. Idan aka ce jidali shine kenan a yi ta gardama ana ja'in ja akan bata lokaci, to amma ba kowace jayayya bace ba take haramta, in har domin a tantance gaskiya ne to wannan ba laifi, ko mutum yana dauke da harami a tattauna akan wata mas'ala ta addini, a fito da abin da yake gaskiya tabbatacciya, wannan babu laifi. Jayayya ce wadda take abin yabo, to amma duk jayayya wadda babu wani yabo akan ta, jayayya ta banza akan wasu zantuttuka waɗanda suke marasa digi, baya halatta mai hajji ya bata lokacinsa. Shine anan malam sai ya koma shigowa da hadisin ta wata hanya ta daban, maimakon waccan hanya Sulaiman ibn Harb daga Shu'ba, wannan hanya kwa Muhammad ibn Yusuf daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man hajja hadha al-baita, duk wanda ya hajjici wannan daki, falam yarfus, Ubangiji ta'ala ya ce bai yi wata mummunar kalima ko mummunan aiki, walam yafsu, bai yi rashin da'a ga Ubangijinsa, manzon Allah ya ce raja aka yaumi waladatu ummu, wato zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Bambancin wannan lafazi da lafazin da ya gabata can cayi kama waladatu ummu, an gane ko? Nan kwa sai ce ka yaumi waladatu ummu, dukkan dai abinda kafun kin yake fa'idantarwa shine at-tashbi, da shi da yaran da aka haifa a yau dukkan su matsayin su daya, Ubangiji ta'ala ya wanke shi dangane da dattin zunubi. To duk da cewa wannan ya takaita akan cewa man hajja hadhal baita, wanda ya hajjici wannan daki, kenan a umra babu irin wannan sakamako. Duk da cewa akwai lafazin da ya zo wanda ya hada hatta da umra, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cai man ata hadhal baita, duk wanda ya je ma wannan daki kenan domin haji ko umra, an gane. Don haka wanda ya umra ma yana cikin waɗannan sakamako, duk mutumin da ya umra ya kiyaye waɗannan abubuwa biyu, an gane ko, mu ce abubuwa uku. Duk da cewa a shi riwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita mana a waɗannan abubuwa biyu, ar-rafas wal fusuq, to amma ita ayar sai ta hada abubuwa guda uku wanda dole ne mutum ya nisance su, lokacin da yake dauke da harami na haji ko umra. To amma in ka kiyaye biyan nan koda baka kiyaye na ukun jidali, to zaka samu wannan sakamako kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan nisantar waɗannan abubuwa biyu, manzo Allah ya takaita mana samun irin wannan sakamako shine kankarar zulubi. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد. باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Wato wannan littafi malam ya buɗa shi da bismillah kamar yadda al'adarsa ce da ɗabi'arsa akan littattafan da suka gabata. Shine sai yake cewa kitabu jaza'is sayyi. Wato wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da sakamakon farauta da mai hajji ya kashe ko mai umra. An gane ko? Duk mutumin da yake ɗauke da harami na hajji ko umra, Ubangiji Ta'ala ya haramta masa kashe farauta kamar yadda zamu gani. Don haka zamu ga in ya kashe menene sakamakon da yake kai shi. Shine yake kitabu jaza'is sayyid. Wato wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da sakamakon kenan farauta idan mai haji ya kashe ko kuma mai umra. Shine sai babi akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala: la taqtulu sayda wa antum hurum. Kada wato ku kashe farauta ya ku jama'a ta muminai halin kuna dauke da harami. Kafin haka, kamar yadda aya wanda ke gabanin wannan a cikin suratul Ma'ida, Ubangiji Ta'ala ke cewa: ya ayyuhal ladhina amanu la yabluwannakumullahu bi shay'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib ومن اتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سنن سيتي: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبنجي تعالى يتي: يا كو جماعة المؤمنين لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. للين وبنجي تعالى ذي جربيه دوان أبو واني كينا فروتا. وننقوا أشكرت تشدني لوك تندى مزا الله صلى الله عليه وسلم على جماعة رساس كفتا دمين سجيسي أمرا كينام عام الهديبية. سي يزمان تو دي إند سكايا دزنغو نامن داجي سي سرنغ زبوا كسدكي غاسسنا ياو با إند زاكي دس جربا واجي تو ونجي سبحانه وتعالى. أنغاني قول a lokacin da ba su da harami sai ka sha wahala kafin ka samu. To amma sun dau harami kuma ga namun daji kusa da kai bayan da za ka yi da su. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce: la yabluwannakumullahu, lalle Allah zai jarrabe ku bi shay'in minas sayd, wato da wani abu wanda yake na farauta. Tanaluhu aydikum, wanda da hannu ma za ka iya kamawa. Ga kwai, musamman irin kwan jimuna da hannu za ka iya daukar shi. Ga irin kankana waɗanda suke ƴaƴan burewa kan sauransu waɗanda suke sabbin aiwa. Ga waɗanda suke kankana waɗanda ba sa iya gudu, wanda in ka bi su da gudu za ka iya kamawa. Wani ma hukum kuma ga waɗanda za ka iya wato kashe su da mashi, wanda da ka jefa mashi za ka iya gamawa da su. Ubangiji Ta'ala zai jarrabe ku da irin waɗannan abubuwa na farauta. Sai ya ce: tanaluhu aydikum wa rimahukum, wato wanda hannayenku za ta iya damkar su kuma da masunku. Liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib, dan Ubangiji Ta'ala ya ga wane ne zai ji tsoransa, wato a hali wanda yake na fake ya tsara dokarsa. Duk irin wannan jarrabawa da Ubangiji Ta'ala yake ma bayansa domin a tantance waɗanda suke muminan ƙwarai da waɗanda suke kuma masu tawayayyen imani. Kamar yadda Allah ya jarrabi da Yahudawa, ya jarrabi Yahudawa wato shine da wato a wajen kamun kifi. Ranar Asabar da Allah ya haramta musu kamun kifi sai kifi ya hayo saman ruwa gashi har a gabar teku. A waje ga kifi ya zo duk bakin wannan bakin teku. To amma a ranar an haramta musu kamun kifi. Sauran rane kun da aka halatta musu su zo su yi kamu sai ka zo ka wuni ka jefa fatsa amma da wuya zaka kama kifin da zaka yi miya. To dan haka Ubangiji Ta'ala yana ma bayinsa irin wannan jarrabawa domin a ware waɗanda suke muminai waɗanda suke nagwarai. Shine yace liya alamallahu man yakhafuhu bil ghaib, wato dan Allah ya ga wane ne zai ji tsoransa a hali wanda yake na baki tuntuni daman ya riga ya sani. Don Allah ya bayyana ma jama'a su san su wane ne muminan ƙwarai, su wane ne kuma masu tawayeyi imani. Sai ya ce famani ita da ba da zalika falahu azabun alim, duk wanda ya ƙetare iyaka ya yi farauta halin yana ɗauke da harami. Bayan wannan haramtawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi, to ya cancanci azaba wadda take ma a zuciyar raɗaɗi. Sannan sai ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku jama'ar muminai, la taqtulu sayda, Ubangiji Ta'ala ya ce kada ku sake ku kashe farauta. Idan aka ce as-sayd kenan duk wani naman daji wanda Allah ya halitta mana cin sa, to shine ake kira da farauta. Amma wanda yake haramun cin sa, wannan ba a kiran shi farauta, musamman wanda yake mai cutarwa wannan ya halatta ka kashe, kamar irin su zaki, irin su damusa, an gane ko, waɗanda suke fada mutum, irin su maciji da sauransu, irin su wato meki, irin su hankaka wanda ake kiran shi al-abqa ko kuma al-buqu, to duk irin waɗannan ya halatta a kashe su kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Duk da cewa ma ya gabata irin su al-hida'a shine wato meki, duka waɗannan ya halatta a kashe su. To dan haka sai ya ce wa antum hurum, halin kuna dauke da harami. Kenan wannan haramci na kashe farauta ya takaita ne lokacin da mutum yake dauke da harami, domin wannan jumla ce wadda take haliya, wa antum hurum, halin kuna dauke da harami. Lafazin hurum jam'i ne na haram. In aka ce haram, mutumin da yake dauke da harami haji ko umra. Sai ya ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan, duk wanda ya kashe wato farauta daga cikin ku a hali wanda yake na ganganci. An gane ko? Ake nihi da ganganci, ka san da haramcin haka kuma kana tuni kana dauke da harami, kana tuni da kana dauke da harami ka zo ka kashe, to wannan shine ake kira da ganganci. Ubangiji Ta'ala yace fa jazaa'un mislu ma qatala minan na'am, wato na kansa sakamako shine kwatancin abin da ya kashe wato daga cikin dabobi waɗanda suke na ni'ima. Nan kenan, don haka wasu malamai su sai suka takaita suka ce mutumin da ya kashe farauta akan mantuwa, to wannan shi baya ciki, babu komai a kansa. Tare da cewa dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wanda ya kashe akan kuskure, menene kuskure a nan? Ka manta kana dauke da harami, ka gabarewa sai ka kashe, ko wanda ya san yana dauke da harami ya kashe, kaga wanda yana tuna da yana dauke da harami kuma ya san da haramcin haka ya kashe, wannan shine mai ganganci. Wanda kuma yana dauke da harami ya manta da cewa haramun ne ga mai harami ya kashe farauta ya kashe, wannan shine ake kiran shi kenan mai kuskure. To dan haka da wanda yayi akan kuskure da wanda yayi da ganganci, gaba ɗayan su akwai sakamako a kansu. Sakamakon shine kenan mislu ma qatala minan na'am, kwatancin abin da ya kashe kenan daga cikin dabobi waɗanda suke na ni'ima. Idan aka ce an-ni'am anan ana nihi kamar wannan shanu da wannan raƙuma da tumaki da awaki. To dan haka anan da Ubangiji Ta'ala ya ce tamkar abinda mutum ya kashe. Kenan dan haka anan malamai suka ce mutumin da ya kashe jimuna, kamar yanda da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zartar da wannan hukunci. Mutumin da ya kashe jimuna, abinda zai bada taguwa ita ce sakamako. Mutumin da ya kashe bauna ko ya kashe jakkin daji, to shi wannan zai bada saniya, domin halittar ta kusa da halittar jakki take. An gane ko? Mutumin da ya kashe kamar misali kura ya farauce ta, to shi kuma zai bada rago, domin shi ne yake kusa da ita. kenan dan haka anan malamai suka ce tamkar za a diba ba a cikin kima ba za a diba a bangaren halitta a farko kenan tunda ita jimina babba ce kenan menene abin da ya daidai da ita shine mutum ya bada rakumi saniyar dawa ita ce ake kiranta bauna ko jinkin dawa idan mutum ya kashe to zai bada wato shine kenan sa idan kokura mutum ya kashe da duk wani naman daji wanda yake daidai da halittar ta kamar misali irin su burewa kenan anan mutum zai bada rago shine sai yace ya hukumu bihi zawa adilin minku wato mutum biyu ma'abuta adalci daga cikin ku waɗanda suke masanan addini su ne za su yanke wannan hukunci wasu malamai suna ganin hukunci shine hukuncin da magabata suka riga suka zartar ko domin kowanne abinda mutum ya kashe sun nuna cewa ga gwalgwadon abinda ya dace mutum ya bada duk da cewa wasu daga cikin magabata suna ganin shi wannan hukunci yana sabanta game da kowane zamani a duk lokacin da ka kashe sai a samu masana a wannan zamani mutum biyu waɗanda suke adalai sai su gaya maka ga iya sakamakon da yake kanka to shine al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa idan ka kashe babbar dabba to zaka bada babba tamkarta in ka kashe karamar dabba zaka bada karama wadda take kwatancin ta kenan mu anan tunda Ubangiji Ta'ala ya ce mana minan na'am raqum ma da shanu wato da tumaki kenan kiyastawa za a yi girman halittar dabbar wadda ta kai kamar misali kusan raqumi wanda mutum ya kashe kenan sai ya bada raqumi in ta yi kasa da haka kamar kusan saniya kenan mutum sai ya bada in ta yi kasa da haka mutum sai ya bada rago kenan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa shine mutum zai bada sai yace ya hukumu bihi zawa adilin minku wato mutum biyu ma'abuta adalci daga cikin ku wato su ne za su yanke wannan hukunci duk da cewa wasu malamai suka ce shi wanda zai yanke hukuncin zaka iya gaya masa cewa kaza nake buƙatar abin domin abubuwa ne kamar kusan uku Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bada zabi anan shine sai yace hadiyan baligar Ka'aba wato shine kenan ya bada hadaya a kurata a kai ta nan Ka'aba a yanka abinda ake nihi da Ka'aba harami ake nihi domin inda ake soke hadaya shine nan Mina a kai ta can a yanka a ciyar da miskinai waɗanda suke na harami au kafaratun ta'am masaki ko kuma wato shine yayi kafara menene kafara shine ciyar da wato miskinai aw adlu zalika siyaman ko kuma abin da yayi daidai da haka wato ga azumi kenan anan ciyar da miskinai ya bambanta da abin da ya gabata cewa ciyar da miskini shida anan dabbar da ka kashi in ba ka da tamkarta wanda zaka bada kenan sai a gaya maka kimar ta za a yi ayi kudinta in aka yi kudinta wannan kudi sai ka sayi abinci ka ciyar da miskinai misali mutum ne ya kashe jimina sai aka ce sakamakon wanda ya kashe jimina zai bada rakumi to baka da rakumin da zaka bada sai ayi maka kudin rakumi idan aka yi kudin rakumi wannan kudade sai ka sayi abinci ka ciyar da miskinai an gane ba kudin ba za a raba musu abinci za a saya a ciyar da su don haka kenan anan miskinan ba su da adadi kenan gwalgwadon abincin da aka samu shine za a ciyar da miskinai aw adlu zalika siyaman ko kuma abin da yayi daidai da haka wato ga azumi kenan sai aka ce iya abin da za a saya dabba ce za a saya misali rago ne za a saya shine sakamakon wannan farauta daga kashe to babu ragon sai a yi kudin shi idan aka yi kudin shi in ma a saya abinci kenan in baka da kudin sayan abincin kimar da zaka bada to wannan kudi da aka yi na rago kenan sai a yi kimar abinci nawa ne za a saya iya adadin abin da yake na mudu kenan shine zaka yi a maimakon kowane mudu zaka yi azumin yini maimakon kowane mudu zaka yi in mudu 40 zai yi kenan baka da kudin da zaka saya abincin da za a saya mudu 40 a ciyar da miskinai kenan zaka yi azumi 40 shine sakamakon wannan farauta da ka kashi shine yace aw adlu zalika siyaman ko abin da yayi daidai da haka wato shine ga azumi kenan adadin mudu kin kenan shine iya adadin azumin da mutum zai yi li yazuka wa bala amri Ubangiji Ta'ala yace mun dora masa haka domin ya dandani hukubar wato lamarinsa an gane ko shi wanda yayi ganganci da wanda yayi kuskure an masa haka ne an dora masa domin ya dandane hukuban lamarin sa tunda yanzu anan kaddara cewa an maka kimar dabba za a iya sayan abinci wanda ya kai mudu 50 baka da kudin da zaka sayi mudu 50 ko kuma kai ma talaka ne wanda abincin da zaka ci neman shi kake kaga dole zaka dawo mataki na uku mataki na uku shine kai azumi to sai kai azumi iya adadin mudin da ya zama wajibi akan ka kabada kenan duk wanda ya haka zuwa gaba zai shiga hankalin sa shine ubangiji ta'ala yace li yazuqa wa bala amri dan ya dandani wato uquban lamarin sa afa Allahu amma salaf ubangiji ta'ala ya muku rangwame dangane da abin da ya riga ya wuce kenan kafin wannan hani ya sauko duk abin da mutun yayi wanda ya riga ya wuce ubangiji subhanahu wataala yayi rangwame ya ga kansa sai ya ce wa man ada duk wanda ya kuma kashe farauta bayan hani na ubangiji subhanahu wataala fayantakimullahu min ubangiji ta'ala zai dau fansa game da shi a gobe kiyama ma'ana Allah zai azabtar da shi an gane ko kenan anan in ka kashe da ganganci malamai suka ce za a dora maka wannan fidiya amma in ka sake komawa to wannan sai a barka da ubangijinka gobe kiyama ubangiji ta'ala zai dau fansa game da kai akan dukar shi da kake tara sai ya ce wallahu azizun zuntika ubangiji ta'ala magwayi ne wanda ba a rijayarsa zuntikan kuma ma'abucin daukan fansa ne game da duk wanda ya saba masa da duk wanda ya ketare dokarsa sai ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'am an halitta muku farauta ta teku wa ta'amuhu da abincinsa me ake nihi da abincin teku shine abin da teku take watsowa a gabata na dabbobi waɗanda suke matattu kamar mataccen kifi ko wani naman ruwa matacce in ya mutu to galibin ruwa yana kawo shi bakin teku ya je ko shi waje to dan haka shi naman ruwa in ka same shi a mace wannan matsayin shi halak ne wannan kuma ba bambanci tsakanin wanda yake dauke da harami da wanda baya dauke da harami kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa huwa qahuru ma'uhu al-hindu maitatu shi teku ruwan sa manzon Allah yace tsarkakekke ne kuma mai tsarkakewa ne sannan mushin shi manzon Allah yace halak ne to dan haka shine anan su waɗanda suke masu harami da haji ko umra ubangiji ta'ala yace uhilla lakum saydul bahri an halitta muku farauta wadda take ta teku kenan mutumin da yake dauke da harami ba da yafi yakan iya shiga cikin teku wato yayi farauta wa ta'amuhu sannan kuma ya halatta duk mushin da ya samu na teku wato ya ci sai ya ce mata'an lakum wannan amfani ne gare ku wani sayyara da matafiya an gane ko da ma waɗanda suke matafiya ba ma ku ba tukun duk wani wanda yake mai wucewa in ya samu ya halatta ya ci wa hurrima alaikum saydul barri ubangiji ta'ala ya ce an haramta muku farauta ta dokar daji ma dumtum huruma matukar kuna dauke da hadari farauta in dai ta daji ce to haramun ce ga mutumin da yake dauke da harami haji ko umra shi don haka ya ce ma dumtum huruma matukar kenan kuna dauke da harami kenan lokacin da suka sauke harami menene matsayin farauta ya koma ta koma matsayin halak kamar yadda kafin haka wato matsayin ta halak ce shine sai ya ce wattaqullaha allazi ilayhi tusharun ku ji tsoron wato ubangijinku wanda zuwa gare shi ne ake tara ku a gobe kiyama ya sakauta ma kowa da irin aikin sa kenan nan jan kunne ne ubangiji ta'ala yake ma alhazai wato waɗanda suka dauki haji wasu suka dau harami da haji ko umra kenan kar su ga cewa mutumin da yake ta wannan doka ya kashe farauta yana cikin wannan hali cewa ba za a tsaida shi a gobe kiyama a bincike shi don haka yace wattaqullaha allazi ilayhi tusharun kenan in har anan ba a dora maka ba wani sakamako a nan duniya ka biya ka buye akan haka to a gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai tsaida ka ya dau fansa game da wannan doka ta shi da kake tara don haka dai ita wannan aya ita ce ayar da take bayani dangane da sakamakon kenan farauta duk abinda mutum ya kashe za a samu kenan alƙalai biyu wato su yanke hukunci su ce masa kaza ne ya zama wajibi akan ka kabada waɗanda suke kuma adalai kamar yadda Ubangiji Subhanahu Wata'ala anan ya siffanta da cewa ma'abuta adalci daga cikin ku mutum biyu kenan su za su yanke hukunci. Ba kai za ka yanke ma kanka hukunci sai ka je ka tambayi malamai biyu masana kenan sai su ce kaza ne ya dace ka bada, tunda dabba kaza ce ka kashe to ga gwargwadon abin da za ka bada. In ma ka samu tamkarta ka bada aw adlu zalika siyamun, ko kuma abin da yayi daidai da haka ga azumi. An gane ko kenan a wannan aw adlu zalika wannan aw kafaratun ta'amu masakin aw adlu zalika siyamun kenan. In ma ya kasance ayi kudinta ayi mata kima kenan, wannan kudade ka sayi abinci ka ciyar da miskinai. In baka da kudin sayan abincin kenan sai a gaya maka mudu kaza ne kenan zaka saya, inda a ce kana da kudin. To tunda babu kudin saya, to iya abin da yake kanka sai ka je kai azumi. Duk da cewa waɗannan shi ma anan zabi ne Ubangiji Subhanahu Wata'ala yake badawa, amma farko dai kimar ita ce zaka bada. In ba a samu ba wannan kenan shine in ma ciyar da miskinai ko kuma yin azumi. Dan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.